sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin hantsi. Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau Litinin 22 ga watan Agusta shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa mata manoma a Ghana suna kokawa bisa bambancin jinsin da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karban nasu rabo na kashi 30 cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a kasar. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu El Hikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin nan, lasar fili da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. An harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi, wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon. Russia ta kai hari a kusa da Odessa, babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya. Amma harin bam a Nikopol abu ne mai matukar damuwa, yayin da gwamnan yankin Ukraine Valenti Rechesonko ya rubuta a cikin manhajar aika sakonni ta Telegram cewa makaman artillery kusan 25 sun afka wa birnin, inda suka kona wata masana'anta tare da katse wutar lantarki ga mutane 3,000. Fadan da aka gwabza a kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia da kuma harin makami mai linzami da aka kai a ranar Asabar a garin Voznesek na kudancin Ukraine, wanda ba shi da nisar cibiyar nukiliya ta biyu mafi girma a kasar ta Ukraine, ya haifar da fargabar fuskantar hadarin nukiliya a tsakanin shugabannin kasashen duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliyar Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙile ayyukan Iran ke yi a yankin. Fadar White House ta bayar da wani ƙarin bayani game da batun yankin Gabas Tsakiya na tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Burtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban Jamus Olaf Scholz. Kungiyar Tarayyar Turai da Amurka a makon da ya gabata sun ce suna nazarin martanin da Iran ta mayar kan abin da kungiyar EU ta kira kudirinta na ƙarshe na farfado da yarjejeniyar, wadda a ƙarƙashinta Iran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumin tattalin arziki. Ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan ƙoƙarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar Burtaniya. Kuma nazarin ƙwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa ƙwayoyin cutar suna da alaƙa da maganin allurar rigakafin ita kanta. Tun daga shekarar 2017 an samu ɓullar cutar shan inna 396 da wata ƙwayar halitta ta haifar, saɓanin fiye da 2,600 da ke da alaƙa da allurar rigakafin da ake bayarwa ta baki, a cewar alƙalamin hukumar lafiya ta duniya da abokan hulɗarta.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, Mata manoma a Ghana suna kokawa bisa bambancin jinsi da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karban nasu rabo na kashi 30 cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a kasar. Gwamnati na bada wannan tallafin ne a karkashin wani shirin noma na Planting for Food and Jobs, wato shuki don samar da abinci da kuma aikin yi. Gajeren hoton Hamza Adam daga birnin Kumasi.
Karkashin shirin shuki domin samar da abinci tare da sana'o'i, wato Planting for Food and Jobs, gwamnati na samar ma mata manoma kashi 30 cikin 100 tallafin takin zamani, amma akasarin mata ba sa samun nasu rabo sakamakon hana su da maza manoma ke yi. Wannan al'amari ya sanya su cikin halin damuwa sosai, abinda wasu ke ganin har ila yau kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba bisa kokarin da ake yi na neman daidaita jinsi a kasar Ghana. Malam Muhammad Abdulrahman, gaban manoma a kasar, ya ce har ila yau dai ana ci gaba da tauye hakokin mata musamman a sashin noma a kasar.
Gaskiya ne, Ghana mata mun bar su baya, ba kaman maza bane. Abinda ya zo na jama'a sai ka ga mazan nan sun doki opportunity su ringa mata, saboda shi ya sa matan nan suna kara cewa kaman in abu ya zo game da fertilizer na Planting for Food and Jobs ko na taimako su ba su samu.
Gilbert Akuka, shugaban kungiyar haɗin gwiwar kananan manoma mata a gundumar Boko, ta ce
women are vulnerable.
Mata raunannu ne, a don haka kafin mu mata mu samu namu rabun takin zamani da gwamnati ke samar mana, sai in mun sha da kyar. In muka samu labari an kawo takin zamani, muna zuwa mu hau dogayen layuka ne, in ya kai kanmu sai a ringa ture mu a kasa. Kashin gaskiya samun takin zamani in ke mace ce akwai wuya sosai. Ita kuwa Janet Atimolga mai noman shinkafa, ita kuma ta ce da kudina na isa na saya takin zamanin da anka tallafa mana. Wani namiji ya ture ni a kasa kuma ya tattake kafana. Akwai ma wata mai dauke da juna biyu da ta fuskanci raunuka sakamakon ture ta da aka yi, kana aka tattake ta. To ko akwai shawara? Wasu matan dai na gani ya kamata da gwamnati ta raba takin zamanin, ya kasance mata na da nasu kashi 30 kafin ma takin ya kai ga manoman.
They should divide the fertilizer that this one is going to the women.
Shi ko shugaban manoma a Ghana na gani ya kamata a yi ƙarin kaso ma na mata, saboda mata na da muhimmanci cikin harkar noma a kasar Ghana.
Gwamnati dai muna gwada musu kowane lokaci cewa su yi kokari su ta taimako mata, saboda me nan mace ya samu taimako, to kowa ya samu taimakon nan, domin yaransa ya duba yara, mazan ma da kansu ma. To barin baka shawara, a kowane wuri wallahi da matan nan maza ke yi, in ba ma matan nan ba mazan. To in yazo haka gwamnati bai duba su ba, to ka gani mun yi uku. Shawaran da ni zan bare a bakin manome, ni ina so a kowane lokaci a dinga taimaka mata, kaman abu yazo sai su ke 40% na ya te wurin mata, saboda ayya a taimaka zuna.
Madam Felicia Aduba, daya daga cikin manyan jami'ai masu kula da harkokin manoma a jihar Maso gabashin kasar Ghana, ta bayyana cewa gwamnati ta ji shawarar da aka bayar kuma za ta dau mataki a kai. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Daddiyar daular Larabawa ta ce tana shirin mayar da jakadanta a Iran a karan farko cikin shekaru 6, a daidai lokacin da kungiyar kasashen yankin Gulf ke kara zagi damtsi wajen kyautata alaka a kasar da ta dade tana kallanta a matsayin barazana ga yankin. Ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta sanar da hakan a jiya Lahadi. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shehunan kasashen Larabawa na yankin Gulf suka ba da shawar a tsare Iran, a daidai lokacin da aka bayyana ta a matsayin yunkurin ƙarshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta yi da manyan kasashen duniya. A makon da ya gabata, Kuwait ta kuma nada sabon jakada a Iran a karan farko tun shekarar 2016. Kazalika Saudiya ta yi kokarin kwantar da tarzoma tsakanin ta da Iran a wasu jerin tattaunawa da Bagadaza ta shirya. Ko a daidai lokacin da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta daidaita alaƙar da ke tsakaninta da makiyar yankin Tehran, wato Isra'ila a bara, jami'an masarautar sun ƙara zagi damtsi wajen haɓaka hulɗar kasuwanci da Iran tare da rage barazanar da ƙasashen yankin ke fuskanta. A farkon shekarar nan ne jiragen yaƙi marasa matuƙi ɗauke da makamai masu linzami da 'yan tawayen Hutu da ke samun goyon bayan Iran a ƙasar Yemen suka kai hari kan Abu Dhabi, lamarin da ya illa ga martabar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin mafaka a wani yanki mai cike da tashin hankali. Daga ƙarshe, Pakistan ta hana yaɗa jawabai kai tsaye na tsohon Firaminista Imran Khan tare da kama shi kan zargin ta'addanci a cikin abin da masu suka cikin hanzari suka yi tir da su a matsayin manufofin danniya. Khan, mai shekaru 70 a duniya, ya shayen jawabi akai-akai a manyan gangami na nuna adawa da gwamnati na jam'iyyarsa ta Pakistan ta Tehreek Insaf tun bayan hamɓarar da shi daga mulki a ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a watan Afrilu. Sa'o'i kaɗan bayan ya yi jawabi a wani gagarumin gangami a ranar Asabar a Islamabad, babban birnin ƙasar, ta umarci tashoshin talabijin a ƙasar da kada su nuna jawabai kai tsaye na kan a nan gaba. Koyaya sun ba da izinin isar da jawaban kan da ya riga ya yi rikodin kaɗai. Ƙungiyar Tafirma ta bayyana a cikin sanarwar cewa shugaban 'yan adawar yana ƙara zarge-zarge marasa tushi da yaɗa kalaman ƙiyayya ta hanyar kalamansa na tunzara jama'a da jami'an gwamnati. Sanarwar ta zo ne a matsayin martani ga ƙudurin da kan ya yi ranar Asabar ɗin da ta gabata na cewa zai shigar da ƙara akan manyan jami'an 'yan sanda kan rawar da suka taka wajen azabtar da wani makusancinsa Shabazz Gill da ake tsare da shi.
A gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, kuma za a iya sauraren mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ci matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri da ke mina fadar gwamnatin jihar Niger, za mu ji inda matasa ke bayani yadda musamman ma baƙi ya dace su riƙa yi in sun shiga mina don kare kansu daga illar matasan da suka yi hannun riga da tarbiyya mai kyau. Matasan da muke tattaunawa da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Old Soldier, Muhammad Suleiman da Annatu A mai wada.
yanayin yadda wuri dai yake a ranka da yanzu a haka. A wayansu bangarori akwai sauki-sauki kada, amma abin yana son ya fara, muna tsoro ne yanzu saboda yanzu za a fara campaign. In kaga an dauka tawaga na campaign, za ka gansu sun je sun tare wani guri sun kwakwanta da kayansu na nasara da duwatsu. Kafin a sani wannan ana murna cewa za a tafi campaign, sai ka gani can gaba an samu wayanda aka sassa musu adduna a jiki, kuma ba a san suna nan a baboye ba fa. To kuma duka wannan maganan da ya kai shekara kaman goma shi ne suke tayar da shi. Wani abin sukan yi haka nan ba sai ma lalle an taba su ba, da kuma shanin mata da ya hada su, irin yara matan nan kangararrun da suka zama budurwansu shi ne ke jawa haka. So yanzu babu yanda dai za mu iya mu ce mukan tsaya yanzu, mun tsaya yanzu adwoyi ne kawai muke ta faman zubawa akan yaya, saboda wuri ya riga ya zama yanda ya zama yanda yanzu mallam.
Abu ya riga ya baci mutane sai dai su koma masallatai da majami'oi ta addu'a kenan.
Da majami'oi a ci gaba da addu'o'i da kuma gidaje. So abin da ya kasance kenan. Mallam ba mu da abin da zamu ce, muna ma Allah godiya shin da ya ba mu su. Shi kadai zai iya ya gyara mana su.
Wani mu rufe da dan Ladi soja. Da gaskiya mina zan iya cewa tana zaune lami lafiya ba matsala har waɗannan abubuwa suka fara faruwa. Amma yanzu kasancewar faruwar wannan lamari ya nuna dai mina ta sauya, ta koma waje na takatsantsan kenan.
Eh to a wannan tambaya da kai zan iya ce ma sabanin abin da ka tambaya tsakiyar mina. Badala ake cewa kenan ko?
Cikin
da kirki. Badalan garin mina ita ce take da hatsari sosai. Abin da ya kama daga mobil ko ko in ce maka daga tungaren da bout zuwa bakoran da bout in za ka yi hanyar basu. To lallai sai kuma hanyar mai tumbi daga nan sai kuma hanyar kwakungu. Duk wannan gurare watan gurare da TTA kusurwa hudu. To lallai wa'annan guri sun fi kowanne hatsari daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 12 na dare. Za ka ga jami'an tsaro suna safa da maro suna cewa da kawowa. Wani lokaci idan ta lalace kamar in ta shigo anguwan daji, to wallahi sai matasan anguwan sun fito sun kori wa'annan yaran. Saboda suna korin 'yan sanda. Da 'yan sanda za su ce ba a ba su dokan halbi ba. Su kuma yaran za su dinga halbin su da zuwa zuwa. A wata uku suka wuce yaran nan sun samu dama sun kashe ɗan sanda. To ranan nan na yi takaici, na takaicin na yi na farko ma shine barin ma'aikin su ne na yi. Saboda a nan mina na yi ritaya. Saboda ni ina jami'in tsaro ba zan yarda kai iska farin kaya kashe ni ba wallahi.
Amma dan Ladi ka yi me yasa kana matashi ka aje aiki baka ci gaba da aikin ba saboda wannan ɓacin ran ne ko me?
Ba shi bane wallahi, wannan firan kuma zai daukan ka awa daya idan zamu yi shi gaskiya.
To wata rana zamu tattauna in Allah ya yarda.
Insha Allah, insha Allah.
Eh wamina ai gari ne da za a iya cewa akwai manyan mutane, tsoffin shugabannin kasa ma suna wajen, tsoffin gwamnoni, tsoffin masu kudi. Ya za a yi a bar irin wannan garin ya ce ya shiga irin wannan hali? Abun za a yi mamaki, ya kamata akwai jami'an tsaro a kusan ko'ina ma a birnin ai.
Wallahi ran kai a yanzu ma ba wai sai jami'an tsaro sun sa hannu ba. Babban matsalar mutanen anguwa jami'an tsaro shine ka kama mai laifi ka kawo shi da kayan laifi, sannan a zo a ba jami'in tsaro kuɗi in uwa ko uba su zo su ba jami'in tsaro in ya tashi kai kotu ya canza a takardar da bayanin da aka yi. To da zaran an yi wannan abu, to sai kaga shi matashi a anguwa da ya yi wannan abu ya yi ruwa a kanyar laka. To wallahi an karya mai kadari wannan abubuwa shine ya kawo yaran suka ci gaba da wannan ba haka ba. Wallahi ba su gagara mutanen anguwa ba. To amma shi mutumin anguwa kullum yana so a mai azalci. Idan ya kama mai laifi a tabbatar da an gurmanta da shi an hukunta shi akan wannan laifi. To amma sai a samu akasin haka gurin jami'an tsaro. To kuma kaga ba haƙƙi bane na shi mutumin anguwa ya kai a mai laifi kotu. Dole jami'an tsaro ne zai kai shi kotu.
To dai hannu tuna ji kamar kina magana kina mara wannan ba cewa akwai matsala ma ta jami'an tsaro.
Akwai matsala kauran kai dade, saboda me abin da yasa nace akwai matsala sun riga sun sa kwadayi a cikin duka aikin su, kuma abin da ko bai dace ba kenan. Domin su jami'an tsaro an kawo su ne an dasa su saboda su zama masu tsaron rayuka da kuma dukiyoyi, sai ya kasance sun dawo masu kwadayi. Da zaran an ɗan yan unguwa an kama yaro yayi laifi ana nema a gyara shi, sai iyaye su ce su ba su yarda ba. Sai ka ga su je su dauki kuɗi sai su bayar, in suka bayar shunin sai su sake. Su kuma iyaye in suka dawo gida sai su ci gaba da zagin wannan da ya nemi a gyara wannan yaron. saboda ya zama nazari, to shi kuma ya da mai laifi ba zai taba samu wurin shan ruwa a anguwa ba. To ka gani me ya kawo wannan? Saboda jami'an tsaron sun ci su bi doka umarnin yadda aka koya musu cewa su yi tsaro su kuma rinsare dukiya, sai suka ki suka dawo masu kwaɗayi, an ɗauki dukiya an ba su sai suka karba. Yanzu aka zo to a kashe mana, a kashe mana, sai ka ji mace tana faɗi ko uba na faɗi, to ɗana ya dawo ku yi abin da za ku yi, kun ji kunya.
To wannan ma akwai matsalar wasu iyayen masu zama ɓata gari kenan.
Da yawa ma shi yasa na fada da farko na ce wayansu laifukan daga iyaye ne. Iyaye sun riga sun yadda albarkan da Allah ya ba su, ba su nuna ma Allah godiya ba, sai suka ɗauki rashin godiya sai suka mai da shi abin godiya, suka mai da shi rashin godiya. Saboda mai Allah ya ba mu ƴaƴa ya ce mu yi masa tsaro, amana ne bai ba mu cewa mu mai da su zama lalatattu ba. Kaga hushin Ubangiji zai kone a kanunmu, shi yasa wayansu abubuwan suna ta faruwa. Saboda mai ba mu bin surar ibada, duk surar ibada ta kankare a zukatan iyaye, haka ma ya tafi ga yaya.
Nura in biyu nusa ni na san mahaifinka kafin Allah ya masa rasuwa, dattijo ne mai kalar malamai ma. Shin akwai irin abokansa? Na sa lokacin da irin wayannan dattawan za su rika magana ana jin maganar su, da alamu akwai sassan da yanzu ma ba a jin maganar dattawa kenan nan Mina.
To a gaskiya akwai dattawa Mina, amma maganan da dukkan masu maganan nan sun faɗa laifin da ake samu, an kama mutum an kai ma hukuma, gobe ya sake fitowa ya nuna maka ai gashi na fito ka kama ni, shin ka ba wannan karfi ya sake? Iyaye kuma suna da wannan, amma yanzu da tawa inda ka san mutanen da ya bambanci da yanzu, dan bazan manta ba, ni ina yaro na taba yin wani rashin ji wanda makocinmu kowa ya san shi a garin Mina, ana ce mai Alhaji Lawan mai wa'azi a garin Mina, ya zo wucewa da moto ya gani fada yake min, amma babana yana zuwa kawai ya dinga zane ne yana kwallo da ni. Alhaji Lawan sai da je ya rike babana ya ce ai ba abin da ya mani, kawai da zan wuce da moto ne yake ta abin nan, ya dauke ni ya kai ni gidan shi ya mun wanka ya mun irin da ya ka gane ko. So duk da haka nan mahaifina bai bani ba ya ce zan kwana gidan nan ba, kazaka sai da Alhaji Lawan ya sake tasowa da gida ya zo ya ba babana hakuri. To ire-ire wannan da tawon yanzu babu su, saboda sa ran so son su yara ya shiga zuciya, son ya'ya ya shiga zuciyar iyaye, saboda haka ba dama makoci ko wani yanzu da tawon da muke da shi bai iya tashi ya je ma makocin dan makocin shi fada, saboda zai zama rigima. Sai sa ka yanzu da tawon suke yin shuru, ba wai babu su ba, akwai da tawon ko sai akwai da tawon, amma saboda kana so ka rike mutuncin kanka kari uba ya zage ka, yaro ya zage ka, sai saka ba sai kai shi hun.
Madalla mun gode kwarai da gaske matasa nan Mina jihar Neja da suka hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Ibrahim aka Dallaji Soja, Muhammad Suleiman All Airport Qatar Samina Hanatu A mai wada. Sai wani lokaci in Allah ya bamu dama za mu sake zantawa da ku.
Mun gode
Allah kara mana girma.
Masu sauraro har ila yau, godiya ga matasa Amina, fadar gwamnatin jihar Neja, da ko muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa Allah ya kai mu makon gobe.
Assalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Elika ya. Yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo muna sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu daga cikin manyan kungiyoyin malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i a Najeriya da nasu da kuma Sanu sun janye yajin aikinsu da suka shafe watanni biyu suna yi sakamakon yarjejeniyar da suka cimma da ministan ilimin Najeriya Adamu. Wannan yana nufin daga cikin manyan kungiyoyin jami'o'in Najeriya guda uku, yanzu kungiyar ASU ne ke ci gaba da yajin aiki sakamakon rashin amincewa da yarjejeniyar da gwamnati ta shimfiɗa kungiyar na kimbiyan malaman albashinsu na baya da aka dakatar a lokacin da suke yajin aiki, yanji jaridar da Premium Times. Sai kuma jaridar Punch da ake bugawa a Najeriya, ɗaya daga cikin manyan labaranta na magana ne dai har ila yau akan yajin aikin malaman jami'o'in ƙasar, inda ta ce yanzu haka manyan jami'o'i a Najeriya sun dakatar da ba da gurbin karatu ga kimanin 70 ɗalibai, kusan rabin miliyan, sakamakon yajin aikin da kungiyar kungiyar malaman jami'o'in kasar a su ke gudanarwa dubban sabbin dalibai ne da ke kammala karatun su na sakandare kuma suke buƙatar shiga jami'o'in kasa kuma koda ba sa yajin aiki jami'o'in Najeriya ba sa karban dokacin daliban da ke kammala makarantun sakandare a kasar sai kuma jaridar banga ta rawaito kungiyar sira mai fafutukar yaki da cin hanci da rasha da kuma kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na bada gargaɗi da ke umartan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya janye umarnin da hukumar da ke kula da kafofin yaɗa labaran kasar ta fitar da ke dakatar da lasisin wasu gidajen talabijin da radio 53 a kasar a makon da ya gabata ne dai hukumar da ke kula da kafofin yaɗa labaran Najeriya NBC ta bada umarnin janye lasisi ga gidajen radio da talabijin 53 bisa bashin da hukumar ta ce tana bin su da ya haura naira biliyan 2.5 sai kuma jaridar leadership na cewa daya daga cikin manyan labaranta yanzu haka rundunar sojin Najeriya ta fatattaki wasu 'yan bindiga da ke dajin birnin Gwari wanda kuma suka so tsallakowa zuwa jihar Neja domin kafa sabon sansanin su jaridar leadership Hausa ta bayyana cewa an yi artabu tsakanin sojoji da kuma 'yan bindiga a inda 'yan bindiga ke kan iyaka na shigowa jihar Neja ta kananan hukumomin shororo da munya kananan hukumomin da ke kan gaba wajen harahari na 'yan bindiga a jihar ta Neja daga jihar ta Neja ne dai 'yan bindigan ke tsallaka zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin kai harahari a kwanakin baya sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta kara jaddada kudirinta na bada tallafi ga manoma domin ganin an farfado da harkar noma a Najeriya mataimakin director a bankin na CBN Mr. Edwin Ezelo shine ya tabbatar da hakan a lokacin bude wani kamfani na sarrafa rogo a jihar Oyo karshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
to akai da baban gidan jibirin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
an harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gargadin cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon. Russia ta kai hari a kusa da Odessa, babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya. Amma harin bam a Nikopol abu ne mai matukar damuwa. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nukiliya Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙile ayyukan Iran ke yi a yankin. Ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a kasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin 'yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar Burtaniya. Kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 agogon Ghana da GMT za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanta mana labaran duniya sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.